sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 29 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an shiga takaddama bayan da aka yi ma kungiyar kwadagon Najeriya ta yin wani nau'in tallafi a madadin tallafin mai da gwamnatin Najeriya ke son ta cire.
Mu yadda ba kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba, kada ma gwamnati ta kuskura ta suma wannan yi maganar refinery nan a gyara su mana. Ina alƙawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sababi da za ta yi to sai a yi su.
Za mu sake kawo muku firar da aka yi da tsohon ministan tsaron jamhuriyar Niger kan kasar Mali wadda ta tsunduma cikin rigimar shugabanci tun bayan juyin mulkin da aka yi kwanan nan. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Za a ji labaran wasanni da Murtala Sanyi ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Birtaniya ta sake tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus kusan inda aka gano mutane 1,200 da cutar a fadin kasar jiya Juma'a. Adadi mafi girma a kowace rana cikin watanni biyu. Kashi 75 na sabbin kamuwa da cutar na Birtaniya ana ganin sun kamu da abin da ake kira nau'in coronavirus na India, wanda aka fara ganowa a India kuma ya fi saurin yaduwa fiye da nau'in da ya fi rinjaye a baya. A ranar Juma'a ma, Birtaniya ta amince da allurar rigakafin coronavirus guda ɗaya wacce Johnson & Johnson suka kirkira. Ita ce rigakafin COVID ta hudu da aka yarda da ita a cikin kasar bayan allurar Pfizer da AstraZeneca da kuma Moderna. Pakistan ta faɗa shugabannin Afghanistan cewa ba za ta sake gudanar da wasu harkoki tare da babban hafsan tsaron Afghanistan ba saboda mummunan ɓatanci da ya yi wa Pakistan a baya-bayan nan, kamar yadda manyan jami'ai da jami'an diplomasiya suka tabbatar wa muryar Amurka a ranar Juma'a. Rikicin ya sake nuna zaman ɗarɗar a siyasance da rashin yarda da tarihi da ke damun dangantaka tsakanin makwabtan kudancin ASEAN biyu waɗanda ke da iyaka kusan kilomita 2,600. Sabon abin da ya haifar da hakan ya fito ne daga mai ba shugaban Afghanistan Ashraf Ghani shawara kan harkokin tsaro Hamdullah Mohib, wanda ke zargin Pakistan da hukumar leƙen asirinta da goyon baya da kuma jagorantar ta yadda kayar baya na kungiyar Taliban a Afghanistan, zargin da Pakistan ta musanta. Dutse na biyu ya yi aman wuta yau Asabar a kusa da garin Goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, mako guda bayan da dutsen ya ragongo ya yi aman wutar da ya haifar da barna tare da mutane da mahallansu. Mai magana da yawun gwamnati Patrick Muyaya ya ce a yau dutsen da ke Murara da yankin da ba wanda ke zaune na Virunga. Yana magana ne a wani wurin ajiyar namun dajin gwagwambiri da ke ɗauke da kashi ɗaya cikin huɗu na yawansu da ke duniya. Garin Goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya kasance cikin kaɗaici bayan da kusan mazauna 400,000 suka gudu biyo bayan gargaɗin da aka yi cewa dutsen Yaragongo da ke kusa da dutsen na iya sake ɓarkewa da aman. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki wani jirgin ruwan dakon mai ɗauke da tutar ƙasar Iran da Indonesia ta kame a watan Janairu kan zargin da ake masa na safaran man ba bisa ƙa'ida ba, in ji wani jami'in Indonesia da kafar labaran ƙasar ta Iran yau Asabar. Wisnu Pramandita, mai magana da yawun dogarawan gabar tekun Indonesia, ya ce an saki jirgin man mai ɗauke da tutar Iran MT Horse a ranar Juma'a bayan hukuncin da kotu ta yanke a farkon makon nan. Kotun ta yanke hukuncin cewa jirgin na iya barin Indonesia yayin da kaftin ɗin jirgin zai fuskanci dokar jeki gyara halinka na wa'adin shekaru biyu ba tare da biyan tara ba, in ji kakakin. Kafa ya labaran Iran ta ce jirgin ruwan ya ci gaba da aikinsa kafin ya koma gida. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Colombia Ivan Duque ya sanar jiya Juma'a cewa ya tura sojoji zuwa Cali, cibiyar zanga-zangar kinjinin gwamnati a duk faɗin ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin watan da ya gabata. Duk ya sanar bayan da ya jagoranci wani taron tsaro a garin mai dauke da mutane miliyan 2.2. Tun daga daren yau za a fara tura taimakon yan sandan kasa a garin Kali. Mutane uku sun mutu jiya Juma'a yayin zanga-zanga a Kali a cewar hukumomi. Asarar rayuka na bayan nan kenan cikin makonni na tashin hankali.
Sarfilo Haishin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ja-inja tsakanin hukumomin kasar da kungiyar kwadago kan batun wani shiri na cire tallafin mai wanda ya zo da tayin wani nau'i na tallafi a madadin naman, wanda ita kuma kungiyar kwadagon ta ce a bar mata yadda yake. Ina batun gyarar matatun mai? Madina Dauda gare ki.
Kungiyar kwadago ta kasa ta ce ta aikewa mahukuntan kasar wasika da ke dauke da bayanansu a game da kira da gwamnoni suka yi cewa ana iya ƙara kudin man fetur ya tashi daga naira 162 da ake sayarwa a yanzu zuwa naira 385 ko ma fiye da haka, wai don a hana yin fasakorin man. In ba haka ba za a shawo kan matsalar ba. Kwamre Nasiru Kabir shine sakatarin tsare-tsare na haddadiyar kungiyar kwadago ta kasa ya yi ƙarin haske akan wasikar da kungiyar ta rubuta wa gwamnati da kuma haka.
Matsayin kungiyar kwadago shine har yanzu bamu yadda ba, kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba. Tun mun fitar da sanarwa kada ma gwamnati ta kuskura ta soma wannan yunkuri. Ai mun shaka musu misalai, muka ce in kuna so mu samu wadatuwar man fetur din nan da kuma a samu rangwame wa talakan Najeriya da sauki, maganar refinery nan a gyara su mana. Ina alƙawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sabbi da za ta kirkiro sai a yi su. To duk wannan abun ba a yi ba. Yau a ce mutane za a cire tallafi, gobe a ce an cire jiba gata, a ce an janye kwana ki kadan ki zance gwamnati ta ce tana sarin kudi a biyan tallafi. Tambayar da muke kulle shine tallafin nan wai aihuwa yake yi ne?
To sai dai a daidai lokacin da wannan turka-turka ke faruwa, shugaban kungiyar masu masana'antu ta kasa wato MAN a turanci, Shegun Ajayi Kadiri, ya yi hasashen cewa danyen man fetur ya ƙara kuɗi a kasuwar duniya, saboda haka wajibi ne farashin mai ya sauya, ko za a cire tallafi ko ba za a cire ba. Ajayi Kadiri ya ce a bari kasuwa ta yi halinta in har ana so a magance matsalar man fetur a kasa. Amma shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa Mele Kolo Kyari ya yi bayani akan batun cire tallafi kamar haka.
Wannan tallafin shine gwamnati ta soshi din da ya wuce abinda ake sayar da shi a kasuwa. Wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame. Wannan rangwamen zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru. Misali daga shekara 2006 har zuwa yau, misali an kashe kuɗi kimanin naira trillion 14 akan wannan tallafin. Kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaida da za a gani cewa an bada wannan tallafin, kuma babu shaida waye wannan abu suka yi wa amfani.
To sai dai ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani, yana ganin gyara matatun man kasar zai taimaka gaya.
Gwamnati ta san cewa bayan da za a yi ta guje ma daukan dawainiya game da wannan magana da ake yi, domin kawai gwamnati ta yadda cewa babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta, face ta yi kokari, iyana ta kokari ta tabbatar da cewa matatunmu na mai sun yi aiki a kasa. Duk wani abu da za a yi sabanin wannan to kawai shirme ake.
A yanzu dai ƴan kasa sun zuba ido su ga irin tasirin da wannan wasika da kungiyar kwadago ta rubuta zai yi a daidai lokacin da ake ta kai komo akan batun ƙarin kuɗin man fetur a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, to kamar yadda ba a rasa sani ba, tun bayan da sojoji suka yi wani irin nau'in juyin mulki a kasar Mali, kasar ta shiga rudanin shugabanci. Don haka wakilin muryar Amurka a yammai jamhuriyar Nijar Salamu Muna Barma ya tuntubi tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kalla Muktari don jin yadda yake ganin wannan rigimar. A shirinmu na yamma an ji wannan hirar, kuma za mu sake kawo muku yanzu, inda Muktari ya fara ansa tambayar Barma da cewa
abinda kowa ke hadi na kasar Mali ba ta lahiya gaskiya ne, kuma sai dai Allah ya sauke abinda za a hata kasashe na ECOWAS, kasashe na duniya su yi tsaye don a maido hukuma ta gaskiya a kasar Mali, a yi tsaye a yaƙi 'yan ta'adda waɗanda ke hitowa daga ƙasar Mali suna manɓanna a ƙasashen.
A iya nazarin da kuka yi, menene za a iya cewa ya sa rikici ya sake sarkewa a ƙasar nan ta Mali?
Wannan rikici ya taso
tun da dadewa tun wancan kudeta da an kai matsawar ba a komo ba bisa ga gaskiya an ka tsaya bisa ga iko na hura hulla zababbe halattacce nace ba za a kare ba da wannan matsala ta mali kana ganin an zo an rejejeniya an aza hura hulla wanda zai tsara zabe kawai zabe ne za a tsarawa da president da prime minister sojin da ke kasa wanda ke kasa shi yake wa'annan mutanen ba su da ikon su aikata wani abu sai da yarda tai sun ka aikata ba da yarda tai ba dare guda yasa soja da ƙarfi sun ka kama su sun ka kai sun ka like su ana zancan kasa haka nan
akwai wani abin da kasashe makwabta za su yi ne domin fitar da kasar ta Mali daga cikin halin da ta shiga
abin da za mu iyawa za a yi shi a cikin ECOWAS za a yi shi a cikin IMOA za a yi shi cikin majalisar dinkin duniya wani bai da kanshi ya ce ga da yake son a yi a'a za mu yi shi a cikin wannan kungiyoyi wa'anda an namu wa'anda ba su halattar da kudeta ba muna fatan sai da yawo wannan gamin za ta yin tsaye ta ce ma sojojin Mali haka ba ta yiwa tunda soja sun bar zancen su tsare kasa sai zancen koko iko suke sai mun tashi tsaye yanzu da kanmu za mu mu yan Niger mu yan Burkina da yan Chad sai mun tsare kanmu da kanmu kan mu konto da kasan Mali kahin hankalin Mali ya komo gare ta ta tsare kasar ta wannan dumumuwa na wa'ansu hura hulla wa'anda ke azama kowa la yi wannan France ce wannan Russia ce wannan China ce ba daidai ne ba mu san namu laihi mu yi tsaye mu yi magance shi in wani na son ya bata ma kasanmu mu yi tsaye mu kiya
a gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Asiri akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga babi na ƙarshe na maimaicin shirin ansoshin tambayoyinku Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Sadiq Bilal jahar Adamawa Najeriya mu cewa shin menene ayyukan kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sannan ina son a yi min ƙarin bayani akan mambobi biyar na dindindin ko da yake su sun ce sun mafi biyar waɗanda ake kira masu ikon hawa kujerar naki da dai sauran mambobin to idan mai tambaya Sadiq Bilal da sauran jama'a na saurare ga wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya da ci gaban ansar da ya samo daga tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago ambasada Hassan Ardojika wanda Malam Ilhikaya ya ci gaba da tambayarsa kamar haka
menene karfin kujerar shi babban sakataren majalisar dinkin duniya don wani lokacin sai ga kasashen za su yi wani abu sai shi kamar shawari yake bayarwa kamar yana irin aiki ne irin nakun nan na bayanai na sassaucin ra'ayi da yake an san su jakadu dama ba lalle duk abin da suka faɗa ya shafi irin bukatu ne na kasashen su ko kuma na zaman lafiya ko na rashin dai abin da zai kawo tashin hankali
to kasan idan an naɗa ka shugaba irin wannan matsayi to dole ne kai takatsantsa kuma harkar diplomasiya wajibi ne kai shi saboda in ba hakan din ba za a zauna lafiya ba kuma wannan shine zai tabbatar da sahihancin shugabancinka saboda duk wani shugaba wanda ba zai iya hakuri ya danne ya kawo harkar siyasa a ciki ko kuma ya danne wasu abubuwa saboda dai ya kare wa'ansu abubuwa ba to shugabanci ma ba zai yi ba saboda haka dole ne a lura kafin ma mutum ya zo dole ne ya zamanto gogegge dan siyasa ne ya san harkar diplomasiya yana da hulɗa da jama'a yana da kunnin sauraro sannan kuma yana da basira da fikira da nazari kan lamuran duniya yanda suke tafiya dole ne kai amfani da siyasar nan sannan kuma in kana shugaba a irin wannan kujera din nan dole kai takatsantsa ka lura da bukatun manyan kasashen da karanan da din nan duka ka dubi bukatun su sannan idan misali yanzu wata kasa babba wanda da yawa da kananan kasashen duniya sun dogaro da ita idan ta sami matsala ba ita ne ake kallo ba ana kallo sauran kasashen da za su shiga wannan da musiba din nan yanzu misali Allah ya kiyaye Allah ya kare dole ne iya abin da za mu iya a duniyar nan mu a Afrika idan Najeriya ta sami matsala misali Allah ya sauke za ka dubi Afrika ka ce kam ta shiga rudani yanzu kana maganar mutane miliyan 200 a Najeriya idan an sami matsala a Najeriya kasashen nawa ne za su shiga bala'i abinci ma da za a kai ga gare su mutanen nan idan suka karwatsai suka shiga wannan kasashen kasashe 20-30 za su shiga damuwa to dole ne idan mutum yana shugaba irin wannan kujera ne ka dinga lura da irin wa'annan abubuwan ka tabbatar cewa duk wani abin da zai kawo rigima har ya kai ga irin wannan matakin din dole ne kai amfani da diplomasiya da barbaru saboda kar a shigar da duniya cikin rudani da musiba yanda aka yi har League of Nations din nan da ta rushe din aka kafa United Nations din nan ya faru don hakan ya faru a lokacin da an gagara controlling din abubuwan da wasu kasashe suke yi har abin ya zama yamutse har dalilin gaba ɗayan ta zo ta rushe.
Wato kodayake ma ba maganar wannan League of Nations din ma gumbata ne ma majalisar muka ɗauko don da na yi magana kan wannan. Abba duk da haka amma sada ba wai ya nuna lalle ne sai mutum ya fito daga waɗannan manyan ƙasashen duniya ba kafin ya rike wannan kujera ta babban sakatare saboda ai na ga a nan Afirka an samu Bitrus Gali dan Masar ya yi babban sakatare an samu su Kofi a nan sun yi daga Ghana.
A'a ba wai sai lalle sai mutum ya fito daga wannan manyan ƙasashen ya yi mutum ya fito ma daga wata karamar ƙasa ma a ce kaman irin island din nan brand din nan na Caribbean din nan ya zama shugaba saboda me ana duba ne mutumin nan shin aikin nan iyawa ne mutum zai iya ne idan aka lura cewa duk mutane suka haɗu suka tabbatar cewa waɗannan kafafin da suka haɗu suka tattauna suka zartu kuma an dubi ƙwarewarsa da kuma irin basiransa da hikimarsa za a iya ɗauko mutum kowane ƙasa in ka lura ai manyan kafafin guda biyar din nan yawanci ba su suke shugabancin ba so da dama za su wasu kafafin ne daban suke shugabanci amma su ne da suke kewaye saboda ba shugaba ne yake da ana duba ne akwai mashawarta na gari wanda suke kewaye da shi ne za su tallafa mishi taimaka mishi saboda yi nasara.
Yawwa to amma cikin kasashen nan duk da aka ambata biyar din nan ban ji an ambaci kasar Singa wato China kuma na ga ita ma babbar kasa ce ne.
Tana
cikin wannan biyar?
Bayan da za a bata baya.
Ina ga kasashen nan watakila akwai wacce saki lissafa mana su inda ba wai mun bata lissafi ba ne.
To yanzu dai a gafashin duniya da ya kaga dai akwai Amurka, akwai Rasha, akwai Ingila, akwai Faransa, akwai China, akwai Germany. Ina gizo su shida ne ko bakwai ne su ne suke da.
Yawwa. Ba biyar ba ne wato ma'ana sun fi sun kai kamar shida haka. Wato ana kuma yawanci idan waɗannan manyan ƙasashe suka yanke hukunci ko suka yi wani abu za ka ga wasu shugabannin ƙasashe suna adawa da wannan abun daga baya zai zo samu matsala yanzu kamar misali abin da ya faru da marigayi Robert Mugabe duk wanda ya kai abin da yake faɗa a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya san baya shakkar komai. Haka nan marigayi Hugo Chavez na ƙasar Venezuela shi ma irin wannan yake yi in ya zo zai yi jawabinsa ya faɗi ra'ayinsa ya more amma daga baya sai kuma waɗannan ƙasashen su sake a gaba sun fi son ina ga ƙasashe waɗanda ba su da tsauran ra'ayi yan amshin shata.
Wato abin da za ka lura da shi rayuwa ka tokam duk ɗan adam ko shugaba baya buƙatar mutumin da zai taso ya yi masa tawaye. Duk lokacin da mutum ya ta yaba ko da akan gaskiyarsa da za ka gani mutum ya nemi yadda zai yi dai ya kauda wannan mutumin. Duniya ta gajera tun farkon duniya haka ake yi. Saboda shugabanci yana da wani abu. Su suna gani yanzu sun kai sun kawo suna da komai sun mallaki mai daidai tattalin arzikinsu ne ko harkar tsaro ne da sauransu akwai dai cigaba wanda dai ba a nufanta da sauran kafafen. To saboda haka wani lokacin sai ka ga mutum ya yi magana. Ya faɗi abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne saboda saboda duk waɗannan kasashe din da suka kasance a ciki suna cin gashin kansu ne suna da abin nan nasu independent nasu amma za ka ga yawanci abubuwan da suke din nan ya ta'allaka ne da abin da waɗannan din nan suke so misali yanzu idan ka dubi yadda harkan cinikayya yake a duniya akwai kowace kasa tana da kudaden da take amfani da shi amma za ka ga akwai wannan manyan kasashe din za ka ga kudaden su ne suka fi wanzuwa ko ina a duniya to haka kuma shugabancin da yake dan ka ga yanzu kamar Robert Mugabe duk wanda yake challenging din yanzu in ka duba irin su Gaddafi irin Hugo Chavez da sauransu duk wayannan mutane su abinda suka fada ra'ayinsu ne abinda yi daidai da kasansu ne abinda suke gani ya dace da kasansu amma kuma kowace kasa kuma akwai muradin da take bi wanda take kokari ta kare muradinta a duk inda take ko da a Zimbabwe ne in dai muradin America ne ko China ko Ingila ba a kare muradin su ba su za su yi kokari yanda za su yi su sami biyan bukatansu saboda haka dole ne su yi kokari su kauda irin waɗannan mutane din akwai wannan kuma duk duniya an sani tun farkon duniya har yanzu ana tafiya saboda shugaba a kulli yaumin in ba dai Allah ya sauraza zuciyarsa duk mutumin da ba kowa ne za ka fito ka gaya mishi gaskiya ido da ido kuma ya yadda saboda ɗan adam yana da taurin kai yana da girman kai yana da jiji da kai in ka gaya mai gaskiya sai ya gaya cewa a'a ko aiki kai waye ne zaka faɗa mishi a halike din nan baka kai komai ba shi a ganin sa amma ni kuma abin da kake kafa din nan gaskiya ne to akwai wannan
yawa to a ƙarshe ambassador Hassan dika zamu so duddu ba na ce ba wannan muke magana ba ma tunda an kawo shi na yadda a sai da akwai League of Nations kafin a yi United Nations wanda league din nan ya rushe a takaice a tarihin yake ne
to yanzu dai ba zai iya kawo maka tarihi kai tsaye yadda ake amma a lokacin din kamar yadda ka gaba da nisan dinkin duniya ita ke din nan tana sarrafa yadda duniyan take tafiya din nan League of Nations haka akai ne da aka haɗu duniya dai baki ɗaya manya-manyan ƙasashe ne suka haɗu amma daga ƙarshe sai da Germany suka koma gefe a Russia suka koma gefe wayannan suka koma kowanne suna yi abin da suke so ƙarshe sai ya zamanto ita League of Nations ɗin ba ta iya kontroli waɗannan kafashin ɗin nan sai ya zamanto ya ga wannan kafa ta faɗa ba wannan da yaƙi babu gaira babu daɗi kuma ba wani matakin da za su iya ɗauka ƙarshe dai aka ga cewa ita ɗin nan ba za ta iya yin ba har aka zo aka sami yaƙin duniya na biyu bayan yaƙin duniya na biyu ɗin nan dalilin rashin yin abin da ya dace ɗin kai aka kawo yaƙin duniya na biyu ɗin nan da aka sami yaƙin duniya na biyu ɗin nan shi ne aka zo aka yi ƙirƙiro United Nations to kafin League of Nations ɗin nan ai duniyan a yamutse take ko ina yaƙi ake yi fada ake yi ne sai aka zo aka yi wannan League of Nations to aka yi League of Nations ɗin saboda ta zama ita take control ɗin take regulating ɗin yadda duniyan take tafiya amma abin ya gagara to shi ne aka rusa ta aka take kafa wannan United Nations ɗin tarihin da yana da ɗan tsaho dai abubuwa da dama sun faru amma yanzu kai tsaye ba ta iya ba ka abin nan ba da zuwa sai an sami lokaci in sha Allah zai ba ta cikakken tarihi yadda abin ya faru
duk da haka ambassador Hassan akwai wasu kasashe da muke ji ana cewa su kasashe ne yan ba ruwanmu ba ma ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya
akwai kuwa saboda su suna ganin ba su da wani amfanin da za su samu a wannan majalisa ɗin nan kuma su ba su da wata barazana da za su yi lalle sai su ayi wannan ne akwai wannan kafashe
kuma suna yin rayuwarsu yadda ya kamata ba su samu matsala
amma akwai abubuwa gwamnati suke taso a duniya ɗin ba a sa su a ciki wanda kuma da suna ciki za su amfana
ambassador Hassan Dika Ardo tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago da wasu kasashe a wannan yankin mun gode kwarai da gaske
don sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin waɗansu tambayoyin yanzu a madadin ambassador Hassan Ardo Dika mai ansa mana tambayoyi da wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ilhikaya sai kuma injiniyanmu na yanzu Hailu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe. yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Brentford ta Ingila ta sami ɗaukaka zuwa fafata gasar Premier ta ƙasar ta bana bayan da ta yi nasarar doke Swansea City a wasan cike gurbi a yau Asabar. Brentford ɗin ta doke Swansea da ci biyu da nema, wanda ya kawo ƙarshen fiye da tsawon shekaru 70 ba ta cikin gasar ta Premier. Haka kuma ta kawo ƙarshen fafata wasannin cike gurbi ba tare da nasara ba har sautar a jere a cikin shekaru 30 da suka gabata, da kuma rashin ta a gasar ta Premier tsawon shekaru 74. Brentford ɗin za ta yi tarayya ne da ƙungiyoyin Norwich City da Watford, waɗanda tuni suka sami gurbin fafata gasar ta Premier a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. Rahotanni daga kasar Jamus na bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafar PSG ba ta da kudirin barin kocin ta Mauricio Pochettino ya bar kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin. Tsohuwar kungiyarsa ta Tottenham ta tuntuɓi Pochettino da ya sake dawowa kungiyar, inda ya kwashe tsawon shekaru 5 yana horar da 'yan wasanta. Tottenham ta sake tuntuɓar Pochettino ne bayan da aka sami ci gaba a dangantakarsa da shugaban kungiyar Daniel Levy. Kungiyar ta kori Jose Mourinho da ya maye gurbin Pochettino a watan da ya gabata, to amma kuma a yanzu tana neman wanda zai tsare matsayin na dindindin. Kungiyar da ya taraba gari da Pochettino ne a watan Nuwamban shekara ta 2019, watanni 5 bayan da ya jagoranci kungiyar zuwa wasan karshe ta gasar zakarun Turai. To sai dai a kasar Jamus kan, kungiyar ƙwallon kafar Juventus ta sami nasarar dawo da tsohon kocin ta Massimiliano Allegri sa'a daya bayan da ta kori Andrea Pirlo. Juventus ta karkare kakar wasanni ta bana a matsayin ta hudu a teburin gasar Serie A a ƙarƙashin Maurizio Sarri, karon farko da ta kasa lashe gasar tun daga shekara ta 2012. Allegri ya yi zaman kocin kungiyar ne tsakanin shekara ta 2014 da 2019, inda ya lashe gasar ta Serie A sau 5 a jere, ya kuma lashe gasar Coppa Italia 4 kane ya kai wasan karshe ta gasar cin kofin zakarun Turai 1. To sai dai Allegri yana zaune ne ba aiki tun sa'ad da ya bar kungiyar ta Juventus a watan Yunin shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Birtaniya ta sake tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus kusan inda aka gano mutane 1,200 da cutar a fadin kasar jiya Juma'a, adadi mafi girma a kowace rana cikin watanni 2. Kashi 75 na sabbin kamuwa da cutar na Birtaniya ana ganin sun kamu da abin da ake kira nau'in coronavirus na India, wanda aka fara ganowa a India kuma ya fi saurin yaduwa fiye da nau'in da ya fi rinjaye a baya. Pakistan ta faɗa shugabannin Afghanistan cewa ba za ta sake gudanar da duk wasu harkoki tare da babban hafsan tsaron Afghanistan ba, saboda mummunan ɓatanci da ya yi wa Pakistan a baya-bayan nan, kamar yadda manyan jami'ai da jami'an diplomasiya suka tabbatar wa muryar Amurka a ranar Juma'a.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika saƙon taya murna na naɗin sarauta da mai girma wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu zai yi ma Alhaji Abba Muhammad a matsayin baradan wazirin Sokoto, wanda za a yi gobe Lahadi 30 ga watan Mayu, idan Allah ya kai mu, a fadar mai girma wazirin na Sokoto da ƙarfe 10 na safe. Allah ya sa a yi cikin nasara. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.